This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 12 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
To sakatariyar janar ɗan ƙungiyar ƙasashen Larabawa ya yi watsi da duk wani ƙuduri na tada Falasɗinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun ƙaddamar da hare-hare a cikin dare da suka haɗa da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi fiye da 120. Ƙasashe 27 na ƙungiyar EU da Canada sun ƙudiri aniyar yin adawa da matakin shugaban Amurka Donald Trump na sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta kira wani babban taro na ƙasa. To ko me wasu 'yan ƙasar ke cewa?
Kamata a mutunta 'yan ƙasar Niger, a masa adalci, kuma a yi abu a tsakani da Allah, kuma a maida buƙatar ƙasa gaba da kowace buƙata ta kowane ne.
Sannan za ku ji cewa masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Ghana sun fara tsokaci kan rahoton ƙungiyar Transparency International kan cin hanci da rashawa na CPI na 2024 da ya nuna ƙasar ta samu koma baya.
Kuma shakka babu cikin government institutions da waɗanda aka ba su amanan public face, wato su doki su duba al'amuran garin, su bari tattalin arzikin ya dawama, sun fail brutally.
Sai kuma shirin zamantakewa da Zainab Babaji ke gabatarwa, inda a wannan makon shirin ya tattauna da masu aikin wanzar da zaman lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren janar ɗan ƙungiyar ƙasashen Larabawa Ahmed Abdul Gate ya yi watsi da duk wani ƙuduri na tada Falasɗinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba yana mai cewa ba za ta saɓa ba a sauyawa Falasɗinawan matsugunni. Abdul Gate ya faɗa a taron ƙolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasɗinawa kusan miliyan 2 daga yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice wanda zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. Ba matakin da ƙasashen Larabawa za su amince da shi ba ne, bayan da suka kwashe shekaru 100 suna watsi da shi, a cewar Abdul Gate. Sarki Abdullah na biyu na Jordan ya ce bayan tattaunawarsa da Trump a jiya Talata ya nanata matsayar ƙasarsa a kan ƙin amincewa da tada Falasɗinawa daga Gaza da yankin yamma da kogin Jordan. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun ƙaddamar da hare-hare a cikin dare da suka haɗa da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi fiye da 120, inda suka yi sanadin kisan aƙalla mutum ɗaya a Kyiv. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya faɗa ta kafar Telegram cewa wasu mutane uku kuma sun jakkata sakamakon hare-haren. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Kyiv ta bayar da rahoton tashin gobara da lalacewar wasu gine-gine a gundumomi huɗu na birnin. Sojojin Ukraine sun ce makaman masu linzami sun kuma auna birnin Kryvyi Rih da ke yankin Dnipro. Gwamnan yankin Sarhi Lysak ya faɗa ta kafar Telegram cewa hare-haren na Rasha sun lalata wata makaranta da wani otel da ginin gwamnati da kuma wasu rukunan gidaje guda uku. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Watanni 18 bayan juyin mulkin da soja suka yi a jamhuriyar Niger, shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya kira babban taro na ƙasa domin tattaunawa kan matsaloli da ke addabar ƙasar a wani yunkuri na share fagen medda ita kan tafarkin demokuraɗiyya. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Wakilai kusan 700 na kungiyoyin rukunonin al'umar Niger daga sassan kasa ne za su halarci wannan babban taro da ake kira Assise National wanda za a fara a ranar Asabar 15 ga watan Fabrairun 2025 a birnin Yamai a bisa gayyatar shugaban gwamnatin mulkin soja General Abdurrahman Chani. Taron wanda ke da manufar tattara shawarwarin 'yan Niger abu ne da galibin 'yan kasar suka juma suna jiran zuwansa. Shugaban kungiyar FCR Sule Umaru na farin ciki da zuwan wannan lokaci da ya ce alama ce ta nuna fara cika alkawalin da sojojin CNSP suka dauka a baya.
Ka san da ma shugaban kasa da kanshi ba yau miki shi da kanshi yayi alkawalin cewa da ya dauki ragama ilkore ko da ta jima wato shekara uku shi da kanshi ya ba kanshi lamunin shekara uku wanda yake cewa daga wannan lokaci da kuma da iko nan ga hawar hula. To yau dauka wannan mataki na ta wannan komiti yana cikin abu daya wanda ke kusatar da shi ga wato wannan alkawari da ya yi wa al'umma don haka muna marhaba.
Shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad na da irin wannan ra'ayi. Kodayake wasu 'yan ƙasa na nuna rashin gamsuwa da yadda aka tsara zaman musamman wajen tantance wasu mahalartan, in ji shi.
Allah ya sa dai a maida duka manufofi na ƙasa wanda za a gyara al'umma baki daya, saboda akwai korahe-korahe na yadda aka tattara jama'a wanda za su tattaunawa kuma da shi kan kanshi lokacin da aka ba su na tattauna. Wasu suna ganin kawai taro ne za a yi wanda za su rattaba hannu bisa kan abin da aka tsara tun da dadewa. Shi ko taro ai kowane iri ne, dama sai an shirya shi sannan a yi shi.
Wani basaraken gargajiya kuma gogaggen dan boko ne Janar Chani ya nada domin jan akalar taron da gudunmuwar 'yan fafutuka na farar hula, malaman addinai, masanan doka da suka hada da lauyoyi, alkalai, tsaffin shugabannin kasa da ministoci da kungiyoyin mata da kwararru a fannoni daban-daban waɗanda za su tsara wani kundi mai kunshe da daftarin matakan da suka wajaba a dauka don fitar da kasa daga kangi. Abdulkadir na Hantsi na makarantar demokradiya na yi wa zaman kyakkyawan zato.
Mutane su zo su tattauna bisa kan wace hanya ya kamata a bi domin a dawo hanyar demokradiya kuma a kayatar da dokoki waɗanda za su sa kasanmu ta kasance biskan hanyar cigaba ba tare da an samu targaɗa biskan ta yadda demokrasiya abu ne wanda yake da kyau.
Fatan 'yan ƙasa ya kusan zo ɗaya a gaba da shawarwarin da taron na Assise National zai tsayar, amma kuma tare da gargaɗin kaucewa kurakuran da ka iya jefa ƙasa da jama'ar ta cikin yanayin gidan jiya noman goje.
Ya kamata a mutunta 'yan ƙasar Niger, a masa adalci kuma a yi abu a tsakani da Allah, kuma a maida buƙatar ƙasa gaba da kowace buƙata ta kowane ne.
Kuma muna fata su ma su ɗauki kama misalin cikin doka da ƙasar Mali da sun kasa sun kace daga wanga lokaci an haramtar da kudeta kuma ba za a taɓa yahe mu wanda ya yi kudeta ba.
Za mu dakata mu ga ina an kasa a gaba domin mu san alƙira insha Allah.
A yanzu haka ana jiran isowar tawagogin jihohi da na gundumomi a albarkacin wannan taro da ake sa ran kammalawa a ranar 19 ga watan nan na Fabrairun 2025. Yayin da makomar hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da matarsa Hadiza ke zama abin damuwa, inda a yammacin Litinin 10 ga wata Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ci gaba da tsare su ba tare da tuhuma ko yi musu shari'a ba a matsayin wani abin da ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa, lamarin da ya ƙarawa lauyoyinsu ƙwarin gwiwar nanata kiran a sake su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Ƙasashe 27 na kungiyar tarayyar Turai ta EU da Canada a jiya Talata ba tare da ɓata lokaci ba suka yi alkawarin yin adawa da matakin shugaban Amurka Donald Trump na sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya ce a ranar 12 ga watan Maris ne harajin akan ƙarahuna zai fara aiki da suke mai da martani. Jami'an EU sun ce za su iya sanya haraji akan kayayyakin Amurka kamar barasar bourbon, kayan jeans, barbara, peanut butter da galibinsu a jihohin 'yan Republican ake sarrafa su, wato jihohin da suka goya wa Trump baya a zaben da ya yi nasara. Matakin Trump na sanya harajin akan karahuna da dalma ya dauke shi ne da nufin bunkasa yanayin tattalin arzikin masana'antun Amurka da ke sarrafa su. A cikin wata sanarwa, shugabar kungiyar EU Ursula von der Leyen ta ce kungiyar za ta kara muradanta na tattalin arziki, ta kara da cewa kudin fito haraji ne wanda ke shafar kasuwanci, sannan su ma masu sayan kayayyakin yana shafar su sosai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu kuma sake komawa taskar rahotanninmu. Alƙaliman ƙasashe mafiya cin hanci da rashawa a duniya na CPI ya nuna yadda Ghana ta fuskanci koma baya a sahun ƙasashe 180 mafiya cin hanci da rashawa a duniya, bayan da ƙasar ta yammacin Afirka ta samu maki 42 a shekarar 2024. Wakilin mu Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Wannan sabon matsayi yana kunshe ne a cikin sanarwar manema labarai da kungiyar Ghana Integrity Initiative, wato reshin cikin gida kenan na Transparency International ta fitar Talata, inda take cewa wannan sabon maki idan aka kwatanta da shekarar 2023 na nuni da koma baya sosai a kokarin yaki da cin hanci da rashawa a kasar ta Ghana. Hakan kuma ya sanya Ghana a matsayi na 80 a cikin kasashe 180 a matsayi na gaba. Wannan ya nuna raguwar maki 44 da Ghana ta samu a shekarar 2023, wanda ke nuna koma baya a kokarin yaki da cin hanci da rashawa a kasar, inji rahoton. Rahoton ya kuma kara da cewa duk da aiwatar da wasu tsare-tsare na siyasa da gyare-gyaren hukumomi, kasar na ci gaba da fuskantar manyan kalubale wajen magance cin hanci da rashawa yadda ya kamata. Kasar na yin hasaran kusan dalan Amurka biliyon 3 a duk shekara saboda cin hanci da rashawa, a cewar Ghana Integrity Initiative, wato cibiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Armiyahu Usama, mai babatukan yaki da cin hanci da rashawa a Ghana, ya nuna damuwa matuka kan wannan rahoton da aka fitar a baya-bayan nan.
In an jarraba mutum akan anyan exams ko yayi wani aiki ne yana da ga kokarinsa, in an baka 42% ba abu ne da za ka yi murna ba, bi mana ka fail. Yaki against corruption, yaki against sate-sate, yaki against cacan bata kudin gwamnati, the fight against wannan corruption nan ko wannan activity ya je kasa. Kuma shakka babu cikin government institutions da wadanda aka ba su amanan public purse, wato su doki su duba al'amuran garin, su bari tattalin arzikin ya dawama, sun fail brutally.
To sai dai a wani bangare na neman shawo kan matsalar cin hanci da rashawa, shugaban kasar John Dramani Mahama ya kafa wata committee na musamman mai suna Oral Committee, wanda ya bukaci da ta tattaro duk bayanai game da barnata dukiya na kasa. To a jiya Litini ya karbi rahoton daga committee da ke nuna jerin kararraki da aka gabatar na cin hanci da rashawa a kasa cikin wasu 'yan kwanaki kadan, abinda ma suka zarta 2000. John Mahama ya ce,
"As we receive this report, let me assure the Ghanaian people,
kamar yadda muka gani a cikin wannan rahoto, za mu yi aiki tukuru domin ganin mun kare dukiyar kasar ta hanyar kwato su daga waɗanda sun ka dauka ba bisa ka'ida ba." To sai dai ba wannan gwamnati kadai ne ta dau mataki kan cin hanci da rashawa ba. Ita tsohuwar gwamnati ta jam'iyyar MPP ma sai da ta kafa ofis na jami'i da zai ringa gurfanar da masu aiwatar da almubazzaranci da dukiyar kasa, wato OSP a takaice. Amma ko har ila yau matsalar bata ragu ba, sai karuwa take yi. Shin ina mafita? Malam Armiyahu ya ce,
lokaci ya kai kowa da kowa, da individuals, da organizations, da media groups, da media houses, even waɗanda ke cikin gwamnati, bakin mu yayi guda against corruption.
Na daga cikin dalilan da ya sanya al'umma kada wa jam'iyyar NDC kura'a a zaben shekarar 2024 shine matsalar cin hanci da rashawa. Na dai ji ta bakin al'umman kasar koya suka ji da wannan batu.
Muhammad Awal, before ayi election mami, yana cikin damuwan Ghanaians kaman corruption ya ma kasan yawa. Gaskiya in ka duba situation kasa, kuma ce kaman still batun corruption mu ne ba wuya mun je mu nemi rance, frankly speaking, be make sense.
Sunana Shaib Said, gaskiya muna samun damuwa da muke ganin shugabanninmu da an ba su dama irin sidin wani an sa shi duba wurin aiki kaza, irin bannin da suke muna cikin kasa, gaskiya muka tuna yana damun mu.
Alkalumman kasashe mafiya cin hanci da rashawa a duniya na CPI na duba yanayin cin hanci da rashawa ne a kasashe 180 daga maki 0 zuwa 100, ta yadda ake jera su mataki-mataki bisa yawan cin hanci ko rashawa da al'umman kasar ke gani. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zaman take.
Daro, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan ragamar shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne da masu aikin wanzar da zaman lafiya. Rashin fahimta tsakanin al'umma ta fuskoki daban-daban da suka hada da bambancin addini ko fafutukar neman arziki da bambancin kabila ko siyasa na daga cikin kalubalen da ya janyo rarrabuwar kawunan al'umma da a shekarun baya ke zama tare. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na iya ƙoƙari wajen aiwatar da tsare-tsare da suke da yaƙinin suna taimakawa wajen fahimtar matsalolin da samun hanyoyin warware su. Malam Musa Eltani Muhammad, manajan tsare-tsare na ƙungiyar samar da ci gaba a Afirka ta Yamma, wato Development Initiative of West Africa (DIWA), ya ce rashin yadda da juna saboda jita-jita da ƙarairayi sun ƙara rincaɓe zamantakewar al'umma, don haka suka fidda wani shiri na musamman don horar da masu ruwa da tsaki hanyoyin sasantawa.
Abin da muka fahimta yake kawo saɓani shine a yanzu nan tuhume-tuhume sun yawa, rashin yadda ya yi kamari, yadda da aka samu da juna ya koma baya. Sa'annan kuma banda haka, manga na addini guda biyu da Krista da Musulmai an mai da shi baya, domin abinda muka fahimta ba addinin da ya ba mabiyansa dama su yi rashin zaman lafiya. To, neman duniya ya zo ya sha gaban addini da ƙa'idodin addini, shi yasa yanzu muke son shugabannin addinin nan su sake tashi tsaye. In suka tashi tsaye, mu goya musu baya, su cika garuruwansu da bayanai cewa addini fa duk wanda ya yi wayannan taza zaune tsaye a da sunan addini ba addini ba.
A cikin 'yan kwanakin nan mun ga yadda siyasa ke tasiri a cikin addini, yadda shugabannin addinan wa'ansu sun kauce ma faɗin abin da ya dace ko kuma yake cikin wa'annan littattafai. Akwai faɗakarwa wanda za ku yi musu domin su koma kan turba na ita addinin nan domin a samu wannan zaman lafiya?
Sosai. A bincikenmu, kowane shugaban addini ko ranar Juma'a ko ranar Lahadi idan ya zo yana bayani, da ƙyar ne ba za a samu ɗan siyasa babba da ya zo domin ya zo bauta ba. To, a wannan matakinmu shi ne akwai irin hikimomi a kusa-kusanmu wanda da sun faɗi shi ko kuma da sun yi amfani da shi ɗan siyasa zai farko. Domin mu muna da tsari na ba kiran suna ko kuma a kunyatar da mutumi ba, a'a, halayya da ɗabi'a muke son a ci gaba da wa'azi a kansu domin su gyaru. To, musamman abubuwan da muke kiran alamomi ko kuma agents na raba kai su ne dividers. Siyasa na ciki, 'yan siyasa na ciki, arziki na ciki, masu arziki na ciki. To, wa'annan abubuwan ne za mu tattauro yaya ake bin su, da mai arziki ko ɗan siyasa zai gamsu da bayanin ba wai zai fusata da bayanin ba. To, shi ne muke kiran skills, wato hikimomi na wanzan da lafiya, wanda mutum da shi kake magana amma yana jin daɗi sai ka ga yana son ya gyara.
Wani kira za ka yi ma al'umma tun da dai idan rikicin nan ya taso su suke wahala, kuma ya kamata a ce zaman lafiyan nan ya fara daga karan kansu ne kafin ma wani ya zo ya wanzan musu da wannan zaman lafiya? Wani kira za ka ma al'umma gaba ɗaya?
Kira na ɗaya shi ne mutane su yi karatun tanatsu kuma su samu wankin zuciya. Abinda mu a DIWA muka fahimta, idan kana ganin ka san daidai, to godewa Allah za ka yi ka ji tausayin wanda kake ganin bai san daidai ba, to ya zama nauyi a gare ka ka kawo mai gyara.
Dr. Sumayya Abubakar Muhammad, shugaban kungiyar muryar Fulani Peace Initiative Network da ke fadakar da al'ummar Fulani nemo hanyoyin zaman lafiya, ta ce matsalar dumamar yanayi da neman hanyoyin bunƙasa tattalin arziki da yawaitan jama'a na daga cikin matsalolin da al'ummar Fulani ke fuskanta.
Da su kansu al'ummar Fulani akwai ayyuka da dama a kansu da basu yi ba. Na farko shine su sani cewa yanzu na ƙarni na 21 ne, ba ƙarni na 17 18 ko 19 ba, wanda yanzu akwai abin da ake ce ma identity, wanda dama su ba mutane ne masu son zama waje ɗaya ba saboda yawo. To idan kana yawo ka je kanka zago, baka da national identity, baka da where to claim, yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke fama da shi. Dole mahukunta daga cikin su zo su zauna domin a tattauna wannan, ya za a magance wannan matsala. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma sun bari mayar da emphasis da ke suke badawa wajen kiwo, ya ɗauke musu zarafi da dama da su mayar da hankali wajen karatu, wanda da kuma da karatun aka san su, wanda ya daɗa ta'azzara rikicin da ake rikice-rikice da ake fama da shi, wanda kuma still mahukunta daga cikin al'ummar Fulani ya kamata dole a ce an samu zama a nan musamman domin a wanzar. Kamar ɗaya daga cikin abu da muke a ƙungiyar mu shine muna zuwa Rigage sai mu bude musu makarantu wanda ya dace da yanayin su da kuma tsarin su, domin mu samu ta hanyar nan gudunmuwar da muke bayar domin ilmantar da su a samu reduction in violent conflict especially a nan jihar ta Plateau. Kaba muna da makarantu biyar a tsakankanin local government guda hudu, muna da yara sama da 1,000 wanda suke cin gajiyar wannan tallafi. To idan aka ce akwai irin waɗannan gurare a gurare daban-daban, a da matsalolin mu su mun magance su. Sai kuma ɗaya daga cikin su ma matsalar da su kansu Fulani ke fama da shi, wanda su ya kamata su zauna su fixin wannan abin tasu, shine whether they like it or not, zaman daji yana so ya gagara al'umma. Dole su dawo birane su zazzauna su ɗabbaka garuruka su kafa ta su zauna a ciki. In ba haka ba, yawace a wannan ƙarni da muke ciki ba shi da wajen zama gaskiya. They have to rethink, to re-strategize yadda za a zauna kuma da mutane da makwabta lafiya, wanda wannan shine babban ƙalubalen da muke fama da shi. Akwai lalatattu daga cikin su da gaskiya an sani, kuma muna kira da gwamnati cewa ta yi gaggawan magance su. Amma peace loving other people wanda basu san hawa basu san sauka ba kan dauki brunt din laifin da ba su suka aikata ba. Wannan gaskiya na ɗaya daga cikin yanzu babban kalubale da suke fuskanta gaskiya.
Kusan a ce Fulani gaba ɗaya su suka yi kaza.
Misali shine kamar a ce al'umma 100 mutane 10 su lalace, sai a ce gaba ɗaya al'ummar su lalace. Hakan gaskiya a kyautatance ba a kyautata kuma ba a yi adalci ba. Akwai lalatattu dukanmu mun sani, kuma mu ma mun daga murya da babbar murya muka kira da gwamnati tarayya da kuma hukumomin tsaro su dau matakin gaggawa, and they should be treated as such na ayyukan da suka aikata. Amma kuma akwai mutane miliyoyi da yawa da ba wannan ba dabi'ar rayuwar su bane, kuma suna fuskantar tsangwama da kuma stereotypes akan abu makamanta haka wanda ba su aikata ba.
Min yankin Gashish a karamar hukumar Barikin Ladin jihar Filato, Farfesa Nuhu Dangata ya ce son zuciya da rashin adalci na kan gaba wajen assasa rashin zaman lafiya da ya kamata a sauya akala.
Abin da yake kawo rashin zaman lafiya shine son zuciya da rashin faɗan gaskiya da rashin yin adalci. Wa'annan abubuwa in ana samun su a cikin communities namu, dole za a samu rashin zaman lafiya. Amma aiki da ya kamata mu sarakuna da kuma shugabannin addini ya kamata su yi shine mu sani fa, kamin ka zama affiliation zuwa wani religion, kai mutum ne. Allah ya halice mu mutanensa ne, kuma dole mu yi yadda za mu zauna tare a cire bambanci na addini. Malamai su faɗa ma mutanen su al'umman su gaskiya abinda addini ke koyar da su, sarakuna kuma su yi gaskiya banda son kai. They should not be partisan, su zaba wani suna raba kan mutanen su ba. Yan siyasa kuma su yi hankali domin su ma suna kawo rashin zaman lafiya.
Na san ka yi tafiye-tafiye ka dudduba waɗansu ƙasashe da waɗansu wurare yadda ake zama na zaman lafiya. Kamana bayanin yadda ka ga waɗansu ƙasashe suna zaman lafiya.
Ɗaya daga cikin ƙasashen da na tafi na ga ana zaman lafiya shine Republic of Jordan. A wajen na gan zaman lafiya out of 100% na mazaunan Jordan 2% ne kawai Krista.
Wato kashi biyu zuwa a cikin 100
su ne Krista a wajen, amma suna zaman lafiya ba su raba kaunan su akan addini ba. A cikin ko passport nasu ko ID card ba a nuna bambanci ko wannan Krista ne ko wannan musulmi ne, duk suna sa Judenian kai dan Judan ne. Kuma akwai abun da sun yi da ya faranta min zuciya a wurin zabe a House of Assembly nasu, akwai kujeru da an bar ma Krista, sai kai Krista ne zaka contest, domin in an bari a yi zabe duka Krista ba zai iya samu wani kujara ma ba. Amma saboda hikima da manyansu suka yi, an bar wa'annan kujerun ma Krista ne, sai kai Krista ne kamin ka contest.
Amma kana ga irin wannan zai auku a Najeriya kuwa?
To, sai a hankali, domin wannan zai yi wuya sai dai manyanmu sun dawo a yi gaskiya domin a hada kan mutane. Yawancin matsalolin da ake samu, wadansu suna gani kamar an bar su ne a baya, ba a yi da su, kuma duka mu 'yan Najeriya ne.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya. Allahu
zai kare mu. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email.
Sama'ila Agnes Malafaturi, sakonka ne na farko, inda kace muna yi muku godiya dangane da irin damammakin da kuke bamu domin bayyana ra'ayoyinmu. Hakika yabon gwani ya zama dole, don haka muna nan tare da ku a kodayaushe. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, wanda ya ce shugabannin Najeriya ya kamata dai ku gane cewa duk gudun mai gudu fa akwai inda takalminsa zai iya tsinkewa. Saboda haka ku kiyaye, domin dai wannan azaba da kuke gana mana abin yayi yawa. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar, tare da Sanusi Madattai da Garbu Kazawai Nijar, inda suka ce nuna buƙatar da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi kan a sako shugaba Bazoum abu ne mai kyau, sai dai hakan zai yi wahala duba da har yanzu ba a gama shari'a ba. Sai sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, waɗanda suka ce salam biyu Hausa mai albarka. Kalaman da kungiyar Transparency International mai yaƙi da rashawa a duniya ta yi a kan Najeriya, sakamakon ƙoƙarin da ta samu na maki ɗaya a fagen yaƙi da rashawa cikin shekarar 2024 da ta gabata, ihu ne bayan hari.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga labarin duniya a wannan karan a taƙaice.
Sakataren janar ɗan ƙungiyar ƙasashen Larabawa Ahmed Abdul Gaid ya yi watsi da duk wani ƙuduri na tada Falasɗinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba yana mai cewa ba za ta saɓu ba a sauyawa Falasɗinawan matsuguni. Abdul Gaid ya faɗa a taron ƙolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasɗinawa kusan miliyan 2 daga yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice wanda zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun ƙaddamar da hare-hare a cikin dare da suka haɗa da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi fiye da 120, inda suka yi sanadin kisa aƙalla mutum ɗaya a Kyiv. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya faɗa ta kafar Telegram cewa wasu mutane uku su ma sun jikkata sakamakon hare-haren.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, da kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya. sai mu haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.